Amurka ke magana daga nan gudumar Colombia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25 31 da kuma 49 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu Radio Amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio Kumasi take kasar Ghana za kuma iya kama mu a kodiyo shaka so haka a hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum barkan ku da dare mu kuma barkan mu da yamma yau alhamis 22 ga watan nuwamba shekarar 2018 yusuf aliyu harandani tare da zahra aminu fage da sauran abokan aikin mu daga nan birnin washington dc a cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa yau take sallar cika-ciki a nan amurka kana muna dauke da rahoto akan wani yunkuri da majalisar dokokin Najeriya ta yi na kyautata jin dadin na kasassu duk a Najeriya za ku ji hakoki da suka rataya akan wani kwamitin sulhu da jam'iyyar APC ta kafa daga bisani kuma muna tafa da labarin wasanni a takaice daga Najeriya idan kuma Allah mai kowa mai komai ya kai mu za mu ba ku dama za mu bude layin mu don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku maudu'in mu na yau shine wai kuna ganin kuwa kwamitin nan da aka nada don sulhun yan takara da suka rasa tikitin shiga wannan zabe zai yi tasiri kuwa kamar kullun lambar nan dai bata canza ba ita ce 1 2 0 2 2 0 5 5 2 6 5 5 amma kada a manta a sa alamar tarawa a gaba amma duk sai a gyara zama a ji yanda duniya ta wuni kamun mu kai ga wannan
Burtaniya ta ce ta cimma matsaya akan tattaunawar da suka yi da kungiyar tarayyar Turai dangane da daftarin da ya shafa yadda kasar za ta fice daga kungiyar ba tare da wata tangarda ba Prime Minister Theresa May ta faɗa a manema labarai a kofar gidanta da ke lamba 10 akan titin Downing Street cewa ta bayyana wa majalisar ministocinta kan wannan yarjejeniya da aka kulla sannan May ta ce a ranar Alhamis za ta sanar da karamar majalisar dokokin kasar inda daga nan ake sa ran za a fitar da cikakken bayani kan lamarin Prime Minister May ta kara da cewa wannan matsaya da aka cimma ta yi daidai da muradin al'ummar kasar Burtaniya kamar yadda ake gani a zaben raba gaddama da aka gudanar a watan Yuni shekarar 2016 a cewar ta matsayar za ta dawo da Burtaniya tsaron kan iyakokinta da kudadanta da dokokinta ta hanyar kare ayyuka da martabar kasar Shugaban hukumar leken asirin Rasha da ake kira GRU a takaice wanda ake zargi da yin katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka da aka yi a shekarar 2016 ya rasu a birnin Moscow. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa yau Alhamis cewa Igor Korobak wanda ya shugabanci hukumar tun daga shekarar 2016 ya rasu jiya Laraba. Sakamakon abinda take kira doguwar mummunan rashin lafiya abinda Rasha ke sakayawa kenan a matsayin sankara Karabag ya rasu yana mai shekara 62 da haihuwa Amurka da kasashen kawayenta sun zargi hukumar ta GRU da laifin yin kutse a yakin neman zaben shugaban kasar Amurka da aka yi a shekarar 2016 Hukumomin Rasha sun dai yi watsi da wannan zarge-zarge inda suka ce duk farfaganda ce ta kasashen yammacin duniya. Babban jami'in gudanarwa na kasar Afghanistan Abdullah Abdullah wanda a kwana-kwanan nan ya ziyarci birnin Kabul daga Faransa ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa kungiyar Taliban mai tada kayar baya a kasar bata nuna wata alamar cewa tana son a kawo ƙarshen tashin hankalin da ƙasar ta kwashe tsawon shekara 17 tana fama da shi. Amma jami'in gwamnati ya ce duk da irin matsalar tsaro da ƙasar ke fuskanta, yana da yakinin cewa za a iya gudanar da zaben shugaban ƙasa a watan Afrilun baɗi kamar yadda aka tsara. Abdallah ya ƙara da cewa zai yi mamaki matuƙa idan har aka samu wata matsaya da ƙungiyar ta Taliban kafin lokacin zaben. Wannan kalamai na Abdallah na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da ƙungiyar ta Taliban ta bayyana cewa ta shiga wani shirin tattaunawa da wakilin Amurka Zalma Khaliza a ƙasar Qatar a makon da ya gabata. Kafar yada labaran ƙasar China ta ce akalla mutane 5 sun mutu, sannan wasu 18 sun jikkata bayan da wata mota ta afka cikin wani taron yara da ke wasa a kofar makarantarsu. Gidan talabijin din ƙasar China ya ce an kama direban motar bayan afkuwar hadarin, wanda ya faru a yau Alhamis a birnin Holidao da ke lardin Liaoning. Babu cikakken bayani kan dalilan da ya sa direban ya kade yaran, amma a 'yan kwanakin nan China takan samu ire-iren waɗannan haɗura. A watan da ya gabata, wani mutum ya tuka motarsa rike da wuka ya afka kan wasu mutane da ke tafiya a gefen hanya a birnin Ningbo da ke gabashin ƙasar, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 2 sannan wasu 16 suka jikkata.
To a gaida Zara Amin Fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Yau ita ce ranar sallar cika ciki a nan kasar Amurka, wanda Amurkawa ke bukukuwan wannan sallar. Duk ranar Alhamis ta 4 a watan Nuwambar kowace shekara, rana ce da Amurkawa suka ware don gudanar da bikin cika ciki, wato Thanksgiving a Turanci. Shin menene muhimmancin wannan rana ga Amurkawa? Tambayar da abokin aikin mu Mahmud Lalo ya yi ma Dr. Nasiru Danmowa da ke jihar Florida kenan.
To ainihin shi bikin ya faru ne tun lokacin lokacin turawan da suka fara shigowa na Amerika, wanda suka ce Pilgrims kenan, da suka zo sun tarar da su ainihin masu ƙasa, wato wanda suka ce wanda ake ce ma Indian daji a Hausa ne ke na ƙasa. To da suka zo suka faɗan fara zama tare da su, sai suka yi ƙarshen shekara haka bayan an yi noma na bada misali murna yanayin da aka samu na noma, albarkacin noma, sai a yi sassi wannan dina da suke ce ma Thanksgiving, kamar ta godiya kenan.
Wato bayan an yi girbi kenan.
Bayan an yi girbi kamar na bara, sai a yi bikin a bana. To daga baya abin sai ya bunƙasa sosai, har da kusan kowa yana yi, har su abin garin Indian dajin suna yin wannan bikin.
To na kuma lura cewa a wannan lokaci ne Amurkawa suka fi yawan yin tafiye-tafiye, kamar menene yasa hakan?
Ka san komai yana canza saboda yanayin da aka samu kansu. Yanzu nan ka san sabanin kamar can gurin mu da yake, za ka ga mutum yana aiki ne kai kusa da gidan da yake, gidansu haka. Amma sunan za ka ga cewa mutum an haife shi a Florida, amma wurin aikin shi suna New York ko Washington ko wani gari haka. Iyalin shi waɗannan wakilin iyayen shi suna nan Florida, amma shi yana can. Sai ka ga cewa ba a samu haɗuwa sai irin wannan lokaci. Sai ka ga mutane, to irin wannan lokaci kowa sai ya kokari a shirya cewa a haɗu. Yana yi rana da shi wannan wanda ke a New York ko Washington, yana da 'yan uwan da suke ko Connecticut ko New York. Amma sai a ce su duk a haɗu Thanksgiving nan gidan iyaye. Sai ka ga iyali na ta zuwa haka. An ce ma a bana shi ne mafi tahiyar da aka yi lokacin da wanga bikin. Mutane sun yi tafiya sosai zuwa wurin da za su je su yi wannan bikin na Thanksgiving.
To kusan za a iya cewa kenan ma shi wannan biki na cika ciki ko kuma Thanksgiving har ya fi muhimmanci a gare su Amurka kenan, idan aka kwatanta da sauran bukukuwa kamar irin su Christmas da sauransu?
Kwarai kuwa, kwarai. Don shi misalin bikin Christmas ba kowa yake a duk nan ba, yake suke haɗuwa a gida.
To bari mu shiga duniyar rahotanninmu kuma. muna dauke da rahoto akan yunkurin majalisar dokokin Najeriya na rattaba hannu a wata doka da ta kwashe tsawon lokaci ba a aiwatar da wannan ba tun zamanin tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo dokar za ta ba mana kasassu damar more ma Roman demokradiya duk dai da cewar wasu na kasassu na ganin cewar wannan ba wani abu bane illa siyasa Madina Dauda ta hada muna wannan rahoton
Rabiu Taro shine jagoran projet Voix des Jeunes du Sahel ya kara mana haske kamata
to mun samu yar tangarda daga wannan na'urar tamu bari mu je ga rahoton mu na gaba wanda muke da shi daga nan wanda yake magana akan jam'iyyar APC da ta hada wannan committee na sulhu a tsakanin yan jam'iyyar da waɗanda suka samu nasara da wanda kuma ba su samu nasara ba wadai mu je ga wannan rahoto
ba kowa ne zai shiga zabe na fidda gwani kuma a ce kowa yayi nasara ba dole akwai wanda ba su yi nasara ba dole ne a mutunta su a jam'iyance a kira su a sulhunta su shine mukasudin kafa wannan committee kuma na duka shiyoyi guda shida da muke da su a Najeriya an kakkafa saboda dukkan matsaloli da suke wa nan shiyoyin za a gabatar a gaban su sannan kuma su sulhunta ƴaƴan jam'iyya
wata sanarwa da na gani cewa jam'iyya ta gargadi wanda suka kai ta kara kotu ko suka kai korafin su kotu cewa za ta dauki matakin laudatar da su ko ta dakatar da su ko wani abu mai kama da wannan
jam'iyya tana da tsare-tsare nata na cikin gida kaman yadda take da committee zabe akwai kuma committee daukaka kara sannan kuma akwai committee sulhu din akwai abubuwa da ake bi idan aka bar kararrakin suka zama barkate zai iya jawo sabani mai zurfi tsakanin ƴaƴan jam'iyya inda mutum jam'iyyar ce a zuciyarsa gwamnati tumbin giwa ne daga na tarayya da na jihohi za a iya a sulhunta a nema mutane gurabe a gwamnatin tarayya da na jihohi so kaga ba wai an hana mutum bin haƙƙinsa bane a jam'iyyance babu dalilin da baka bi dukan ka'idodi da jam'iyyar ta shimfiɗa da abi saboda a samu zaman lafiya a jam'iyya ba domin nasara mu muke nema nasara muke duba ba wai a shiga kotu ana kararraki bane kuma wa'annan abubuwa musamman ma a kudun kudu da kudu maso gabas yawanci muna da irin wa'annan rigingimu bayanai da muke samu wasu ma suna hada baki da jam'iyyun adawa su kai jam'iyya kara to kaga irin wa'annan abubuwa dole ne jam'iyya ta bincika ba ta bar irin wa'annan abubuwa ba kara zube ba idan mutum ran jam'iyyar APC ne da gaske dole ne a yi masa magana kuma ya saurari shi a gabani
me waɗanda suke da korafi za su yi sara daga aikin wannan sulhu din za a ba su hakuri ne su tari gaba ko kuma watakila akwai wani abu da za a canza
eh to ka san shi sulhu ai sulhu ne sai wani bai ji daɗi bane suna ake sulhu wanda suka shiga zabe ba su ji daɗin sakamakon zaben ba su za a nema a sulhunta a nuna musu ita gwamnati tumbin giwa ne musamman ma gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi duk kowa da ya fito ya takara na yana da jiha jiha da yake da kuma tarayya duka akwai guraben da za su iya su nema mutane gurare da za su zauna su masu bauta a ƙasar su da al'ummar su to ba dole bane mutum ya shiga zabe dole a ce sai an zabe shi tunda kujera guda daya ne ko ma a wani mataki ba kowa bane dole sai ya zama dan takara a wannan kujera
to ma'ana dai an fassara kalmar nan ta Hausawa da ke cewa taburmar demokradiyya tana da fadi
sosai wannan shine gaskiyar magana taburmar demokradiyya tana da fadi
sakataren jam'iyyar APC na ƙasa kenan mai Malabo ne a zantawar shi da Nasiru Adamu Elhikaya akan wannan maudu'in ne zamu so zuwa dan anjima kadan idan mun bude layin mu za ku kira ku bayyana muna yunkurin da kuke ganin wannan gwamnatin za ta yi ko kuma wannan committee zai yi dangane da wannan aiki yanzu kuma bari mu je ga rahoton namu da Madina Dauda ta hada muna
Majalisar Dattawan Najeriya tare da haɗin gwiwa da ta wakilai sun amince da dokar da za ta hana kyamace na kasassu har akai ga yi musu wariya musamman ma abubuwan da suka shafi ayyukan su na yau da kullun. Sanata Kabiru Marafa ya yi ƙarin haske akan dokar.
Gwargwadon hali na ɗan adam duka mun kalli kowane irin ɓangare na rayuwa ta wanda Allah ya jarabta da wani na ƙasu na jiki an sanya a cikin doka. ganga dokar nan ta tanaji hatta gini in zaka yi to sai ka yi wani ashiri na musamman wanda zai kula da waɗanda suke da wata lalura hawan mota abubuwa da yawa wanda kai ba za ka mai tunanin su ba to akwai su suna nan wajen parkin motoci akwai wani wuri wanda aka kebe an yi mutum akan dan keke din nan wanda ake ce ma wilciya idan ka je kai parkin a wannan wuri alhali kai ba ka da wata lalura ta jiki wadda ta baka dama na kai aje motanka ko abun hawanka ko wani iri ne a wannan wurin to akwai tara ta musamman wadda za a yi maka
shi ma Senator Yusuf Abubakar Yusuf wanda aka yi dokar tare da shi ya ƙara bayanin abinda dokar ta tanada wa nakasassu waɗanda suka riga suka yi karatu sosai
bin nufiyaran yanzu dole ne da kamfanuka da gwamnati su dauke su aiki kuma albashin su ba zai zamanto albashin na kasassu ba tunda dai mutum yana da degree din shi ko da na kasassu ne dole ne ba su albashin da kama irin su za su samu da kuma wuraren da suke zuwa yanzu ba za a hana su shiga wasu wurare ba sabili da su na kasassu ne so irin wannan lallai zai jawo su kusa da mu zai jawo su kusa da mutane ya zamanto lallai gwamnati ta yi adalci ta tashi ta dauke su da daraja kuma kowa ya ba su wannan daraja darajan dan adam
to sai dai Ali Hayabarzo wanda jigo ne a kungiyar makafi ta kasa ya ce ba girin ba ta yi mai
an dade ana yi kullun idan zabe ya zo ne suke taso da ita amma da zarar zabe ya wuce mu ba sa kaunan mu kuma wallahi tallahi Hajiya Madina a cikin ƴan majalisar tarayya da sanatoci akwai sanata dan Kuturu akwai sanata dan Makaho akwai sanata dan Gurgu kullun sai a dawo da ita sabuwa ai mana surutu domin mutanen mu su yi addu'a ai nasara domin mutanen mu su ba da ƙuri'u ai nasara da zarar an yi kowane gwamna da kowane dan majalisa sai ya ce a kama mu karbaki su zo su dinga ganin mu akan titi
Madina Dauda Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda. Amma kamin nan bari mu shakata da wannan faifan.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To muna da kira daga jihar Plateau wa muke da shi daga Jos
Yawa assalamu alaikum
Wa alaikum assalam wa ke magana
Kai tsaye ne magana Bala commander ne daga cikin garin Bukur jihar Plateau
To malam Bala muna jin ka
Watan gaskiya za mu kira gwamnati da ta tsaya da kafanta akan dukkan wannan abubuwa da suke faruwa dan idan ta tsaya da kafanta da izinin Ubangiji komai da a same shi akan tsari kuma a same shi akan yanda su kuma al'umma da a tsaya musu abin da ya kamata a ce da a musu watan gaskiya muna jinjina mu wannan gidan radio na muryar America da take ba mu dama akan kan maudu'in da ta bayar Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi
to amin ya Allah mun gode to muna kuma da kira daga jihar Delta Plateau wake wa muke da shi akan layi
Assalamu alaikum
Wa alaikum assalam wake magana
Kuna magana da Baba Gwaska ne daga Namu Karamar Hukumar Kwamfan a jihar Plateau ta Nigeria
To Baba Gwaska muna jin ka
Wato wannan magana da ake yi
Eh
Ake ana magana kan
Muna magana ne akan wannan kwamiti da jam'iyyar APC ta kafa wanda za su daidaita a tsakanin waɗanda suka rasa mukamai.
Na fahimta. Wato abin da za a yi duk wanda ya shiga siyasa saboda Allah
ya san cewa ina so siyasa ta ci gaba, shi ya bada hadin kai, ya yarda cewa Allah ya bada nasara. Sai kaga tafiya ta yi daidai, in ma mukami ne sai ya samu. Eh, in zai yarda cewa mukamin da aka bashi na bayan nan shine wanda Allah ya zaba mishi, ba wanda dashi yake so ba.
To ba ba.
Sai yarda da zabin Allah fiye da zabin kanshi.
To lalle haka yake. To mun gode baba gaska. To bari mu tafi jihar Nasarawa. Wa muke da shi daga Nasarawa?
Assalamu alaikum. Sani Neja ne Durbunde, ta kai local government Kano state.
To Malam Sani Neja, muna jin ka.
Yawa, to yanzu alhamdulillah wannan mawri mun kusan za mu iya cewa shi sai mu kai zai. Yau muna da dan takara masu honorable councilor. Dan haka abin da Allah ya washi mun rungumi kaddara, kuma Allah ya tabbatar masa. Kuma muna fata da jami'ar APC committee da ta kafa, kowanne duk wanda ke da gudunmawar na gaskiya a bishi a bashi a guri don mu kai ga gaci. Allah ya taimaki baba Buhari, Allah ya taimaki wanda suke da zuciya daya a gwamnatinsa.
To mun gode Malam Sani. Bari mu koma jihar Zamfara. Wa muke da shi a jihar Zamfara?
Sanusi na London da gusto jihar Zamfara.
To Malam Sanusi, muna jin ka.
Eh, gaskiya wannan committee da jami'ar APC ta kafa abu ne wanda ya dace, kuma ya zo daidai lokacin da ya kamata a ce an kafa shi. Saboda kamar mu a nan jihar Zamfara yanzu haka kusan ana cewa ba mu da ɗan takara.
Malam Sunusi, muna jin ka.
Hello?
Muna jin ka Malam Sunusi. To layin Malam Sunusi, Malam Sunusi kana jin mu? To bari mu koma jihar Kano. Wa muke da shi daga Kano?
Abdullahi ne da nan.
To Malam Alhaji Abdullahi, muna jin ka.
Eh, abin da yasa nake magana a kai, ka ga da'awa ba ai ba yi ba, da'awa ba, lai a ce ana neman taimako akan abu.
Eh, ban gane me kake nufi ba.
Zaben ma ba ai ba.
Eh, wani zabe kake magana?
Committee daga sai da gama zuwa sai IP.
Wani zabe ne?
Abu ne mene ba.
Eh, Malam Abdullahi, wani zabe ne kake magana ba ai ba?
Zaben da ake magana akai. Kai zaben chairman, wai zaben kana jinsa din tarayya.
Eh.
Daga na karama kuma da kanto ba.
Eh.
Ba ai ba.
Eh.
Eh, da turowa aka da gidan gwamnati kawai aka ce an nada wani. An nada shi. Ai ba abin nan bane.
To ai shi yasa aka hada wannan committee Malam Abdullahi domin ya sasanta. Kana ganin menene shawara ka ga wannan committee?
Gaskiya ne an dage. Gaskiya tsakani Allah. Kamu karma kuma da gindo ba ga ina an yi zaben. Kan mai san mu na jiha ma ga ba zaben akai ba, kai aka ce ya abin nan.
To
abin da ka gani kuma kamu ka bin inda ne nan ba ma jin dadi. Abubuwan da ake fiye faruwa. Dan kuma garin gwamnati ne fa guda. Aga ai ba da iyala ne.
To mun
gode mutane mana. Ana ta wahala.
To mun gode Malam Abdullahi. Mun gode, bari mu je jihar. Mun gode Malam Abdullahi, bari mu je Sakkwato Birnin Shehu. Wa muke da shi daga Birnin Shehu?
To kuma kuna da Isa gona cikin kalakin kake gwarzo.
To Malam Isa, muna sauraron ka.
To ni abin da yake gari da wannan abun nan. Da tene ne an ka shiga.
Kuma
dole an san mutum dure ko dole wani sai ya rasa da ya samu.
Eh.
Ya haka duk wanda Allah ya sa ya samu ko wanda bai samu ba ne.
Eh.
Sai yayi hankali da wanda kwamitin da ya an ka nada. Ne yadda da abin da Allah ya hukunto.
Eh.
Ya daukar dara.
To.
Ya daukar dara.
To mun gode Malam Isa Gona. Bari mu tafi ja Birnin Tarayya. Wa muke da shi a Birnin Tarayya?
Kada magana da Badamasi Muhammad Yanya, Abuja, Nigeria.
To Malam Badamasi, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, tunda jama'iyyar APC ta yi tunanin kafa wannan committee, Allah ya sa wannan committee yayi zama kuma ya kula da kurakuran da aka yi. Bisa hakikanin gaskiya an yi kurakurai a zaben hidda gani a jama'iyyar APC, musamman nan Abuja. Domin bisa hakikanin gaskiya waɗanda ya kamata a ce an ba ticket ba su aka ba ba. Don haka ni a Abuja ina roƙon jama'iyyar APC a zanna waɗanda aka ɓata ma a kira su a zauna da su domin a samu matsala a ci zaɓe a Abuja. Amma bisa hakikanin gaskiya wasu 'yan takarar da aka ba ticket na takara a Abuja, bisa hakikanin gaskiya ba a yi adalci ba. Don haka muna roƙon jama'iyyar APC, idan ana son a ci zaɓe, a tabbatar da cewa Abuja an gyara ma waɗanda aka ɓata ma. Assalamu alaikum. Mai magana Badamasi Muhammad Yanya, shugaban ƙungiyar muryar talaka na Abuja.
To mun gode Malam Badamasi. Bari mu koma jihar Zamfara. Wa muke da shi a jihar Zamfara?
Muhammadu Sani Sani dan Agaji.
To Malam Muhammadu muna jin ka.
To ne ina kira ga wannan kwamiti wanda jama'iyyar APC ta kafa.
Eh.
To Allah su yi kokari mu a nan jihar Zamfara. To kai mana ƙarshen matsalolin da ke damun mu. Domin mu da insha Allah jama'iyyar nan muna tare su 100%. Mun sanar su kai mu ƙarshe da shirye-shiryen da za a yi insha Allah.
To me kuke sa ran shi kwamitin ya muku?
Shi kwamiti muna son ya mana adalci, ya tabbatar mana da dan takara wanda ya cancanta da mu a jami'u.
To mun gode Malam Muhammadu Sani, ya kan abin da za mu yi ɗauka kenan a yau, sai kuma idan Allah ya kai mu gobe sai ku bugu ku bayyana mana ra'ayoyinku. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu agogon mu a nan yana cewa karfe 3:55 na yamma. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta dakatar da alkalin wasa dan kasar Algeria Mahdi Sharif sakamakon kiraye-kiraye da aka samu a karawar farko ta wasan karshe ta gasar zakarun nahiyar Afirka tsakanin kungiyar Al Ahli ta kasar Masar da kuma Alexandria ta kasar Tunisia. A yau Sharif ya kasance babban alkalin wasa na baya-bayan nan da hukumar ta CAF ta caje shi da laifin cin hanci da rashawa. Wannan ko ya biyo ne bayan da aka dakatar da takwaransa Sikwazi, wanda yana cikin alkalan gasar cin kofin duniya ta shekarar nan ta 2018, wanda shi ma aka caje shi da irin wannan laifin na cin hanci da rashawa. Al Ahli ta yi galaba a wasan mai cike da rudani da ci 3-1, inda alkalin wasan Sharif ya bada bugun penalty har guda 3 a wasan, 2 ga kungiyar Al Ahli, 1 kuma ga Alexandria. Shahararren dan wasan kasar Ivory Coast da ya taka leda a kungiyar Chelsea ta Ingila Didier Drogba ya tabbatar da yin murabus daga buga wasan kwallon kafa wanda ya kai karshen rayuwarsa ta fagen ta maula na tsawon shekaru 20. Drogba dan shekaru 40 ya yi zama a kungiyar Chelsea har sau biyu, inda ya zura mata kwallaye 164 a cikin wasanni 381 da ya buga mata. Kana kuma ya lashe gasar Premier har sau 4 da kofin FA 4 da kuma kofin zakarun Turai 1 a kungiyar. To sai dai bayan barin Chelsea din, Drogba ya koma wata kungiyar kasar Sin kafin ya dawo kuma, inda ya kwashe tsawon watanni 18 yana bugawa kungiyar Phoenix ta kasar Amurka wasa wacce mallakinsa ne. A Turai kuma, hukumar kwallon kafar Ingila ta gargadi ne horar da 'yan wasan kungiyar Manchester City Pep Guardiola bayan da ya yi sharhi akan alkalin wasa Anthony Taylor kafin karfkiyar da kungiyar ta yi da takwararta Manchester United. Guardiola ya karya dokokin hukumar ne ta hanyar yin sharhi akan cancantar alkalin wasa. Duk da yake kocin ya goyi bayan Telo ne tare da musanta zargin da aka yi masa na cewa mai yiwuwa ya nuna bambanci a alkalancin wasan, to amma kuma an haramtawa manajoji yin sharhi akan nada alkalan wasa. An taɓa cin tarar kocin Manchester United Jose Mourinho har ta dala 50,000 saboda kama shi da irin wannan laifin a shekara ta 2016 bayan da ya ta samun gargaɗi a can baya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Godiya ta musamman ga na Sanyin na. Yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice.
Burtaniya ta ce ta cimma matsaya akan tattaunawar da suka yi da kungiyar tarayyar Turai dangane da daftarin da ta shata da ya shata yadda kasar za ta fice daga kungiyar ba tare da wata tangarda ba. Shugaban hukumar leken asirin Rasha da ake kira GREU a takaice, wanda ake zargi da yin katsalandam a zaben shugaban kasar Amurka da aka yi a shekarar 2016, ya rasu a birnin Moscow. Babban jami'in gudanarwa na kasar Afghanistan Abdullah Abdullah, wanda a kwanakin nan ya ziyarci birnin Kabul daga Faransa, ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa
da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wanda ta taya ni gabatar da shirin, Zahra Aminu Fage, da wanda ya hada kuma ya bada umarni Mr. Dan Brown, sai injiniyan namu na yau Justin Twitt, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Bis salam.